jama'a barkanku da wani da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa murya Amurka a wannan lasariya ta Laraba akan mitoci da dama da suka hada da mita 16.21 da 25. Can Niger ana jin mu a tashar mata biyu Africa ta KMI a mita 102.5 a zangon FM ko kuma gidajen rediyo nan da ke zaman kansu na amfani da Fara'a da Noma da Sarauniya da Dalol da Niya a birnin Kwani a duniyar gizo kuma a voahausa.com ko sashen hausa.com. To jama'a tare da fatan kuna nan kalaukan mai da muke nan birnin Washington DC ne ni Aliyu Mustafa Sokoto nake tare da Grace Alheri Abdu da shirin kamu ko shirye-shiryen mu na wannan lokaci kuma za mu fara kamar yadda muka saba da kanin labaran mu.
Haka yake majalisar dattijan Amurka ta ki amincewa da wani kuduri da zai bada damar sokewa da mai gurbin sabon tsarin inshorar ƙasa da ake kira Obamacare. Mataimakin ministan harkokin kasashen ketare na kasar Rasha ya ce mai yiwuwa ne Moscow ta rama matakin da Amurka ta dauka na kakaba mata waɗansu jerin sababbin takunkumi. Kana shugaban Amurka Donald Trump ya ce daga yanzu Amurka ba za ta yarda waɗanda suka canza jinsi su yi aikin soja ba.
To gaishe ki, to bayan labaran duniya za ku ji rahoto kan wani sabon farmaki da ƴan Boko Haram suka kai a kasar Kamaru yau da safe.
Yammaran Boko Haram sun shigo mana sun rikita mana gari yanayin da ba mu taba gani ba.
A Najeriya kuma shugabannin addini suna ta murna da jin amayodo da darasan addini a makarantu.
A yanzu Allah ya kawo mu lokaci na gwamnati wanda take sauraron koke-koken jama'a. Dan Kirista ne ije ya karanta Kiristanci, wanda yake dan Musulmi ne ije ya karanta Musulunci. Wannan duk ba na bane.
Sannan Jamhuriyar Niger ta bayyana matsayinta akan kokarin sulhun da ake son a yi tsakanin bangarori masu adawa da juna a ƙasar Libya.
Kasashe da yawa suna da sojoji ciki, kasashe da yawa suna da tsarin su daban. Duk wanda ka gani yawanci cikin su akwai tsarin shi na a boye wanda yake so yayi ko ya mamaye arzikin Libya ko ya mamaye ƙasar Libya ma don ya samu ƙarfi a cikin siyasar duniya.
To ko bayan duka wannan rahotanni da yake larbaci muna da shirin himma muna kuma da ra'ayoyinku, amma ga labaran duniya a fara da su.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ga cikakkun labaran. Sauyi a bayan da 'yan jam'iyyar wato majalisar dattijai na jam'iyyar Republican suka kada kuri'a fara muhawara kan yunkurin soke dokar fitaccen tsarin kula da lafiya na tsohon shugaban Amurka Barack Obama, majalisar ta kasa amincewa da wani kuduri da zai bada damar cimma wannan gurin. Jiya Talata 'yan majalisar suka kada kuri'a inda 43 suka goyi baya, 57 kuma suka ki amincewa da kudirin da shugaban masu rinjaye Mitch McConnell ya gabatar na kawo ƙarshen faɗaɗa tallafin kiwon lafiya da ake ba marasa galihu da zaftar tallafin da ake ba masu ƙaramin ƙarfi domin biyan kuɗin inshora na ƙashin kansu da kuma kawar da harajin da ake yi wa waɗanda ba su sayi inshorar kula da lafiyarsu ba. Matakin ya kuma hada da gyaran da ɗan jam'iyyar Republican mai wakiltar jihar Texas Ted Cruz ya yi da zai sa kamfanonin inshora su samar da damar kula da lafiya da bai kai wadda ke ƙarƙashin tsarin inshora na Obamacare ba. Kuri'a da aka kada jiya Talata da dare tana cikin jerin kuri'u da za a kada a cikin wannan makon a yunkurin jam'iyyar Republican na sokewa da kuma mai gurbin tsarin inshora da aka fi sani da Obamacare. Majalisar dattijai za ta fara muhawara ne bayan yunkurin Mark McConnell sau biyu a lokutan baya ba su cimma nasara ba. Ko a wannan lokacin ma kaɗan ya rage ya sake gamuwa da cikas bayan da dukkan 'yan jam'iyyar Democrat da kuma 'yan jam'iyyar Republican guda biyu suka ki amincewa abin da ya sa aka yi kunnen doki a zauren da kuri'u 50-50. Sai da mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence a matsayinsa na shugaban majalisar dattijai ya kada kuri'ar raba gardama. Ɗan jam'iyyar Republican mai wakiltar jihar Arizona John McCain ya kada kuri'ar da ta kawo ƙarshen ja-in-ja wanda ya dawo majalisa 'yan kwanaki kalilan bayan da aka gano yana da cutar sankarar kwakwalwa.
Mataimakin ministan harkokin kasashen ƙetaren Rasha kuma wato Sergey Ryabkov ya ce mai yiwuwa ne Moscow ta rama matakin da Amurka ta ɗauka na ƙaƙaba mata waɗansu jerin sababbin takunkumi a matsayin ladabtarwa sabili da shishigin da ita Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar Amurka da aka gudanar a shekarar da ta gabata. To bari kenan, 'yan jam'iyyar wakilan Amurka ɗin sun amince da ƙudurin jiya Talata wanda kuma ya faɗaɗa sa ido majalisa kan ikon shugaba Donald Trump ne ya janye takunkumin. bisa ga cewa kafar watsa labaran kasar Rasha Yakob yayi gargadi da cewa sababbin takunkumin za su gurgunta damar inganta dangantaka tsakanin Moscow da Washington. Ya kuma ce Rasha ta gargadi ta gwamnatin ta Trump a can lokutan baya cewa za ta fi mai da martani idan ‘yan majalisar dokokin Amurka suka amince da kudirin nan. An dai amince da sabon dokar sa shugaban na Amurka ido ne bayan an shafe sama da wata guda ana tattaunawa ba tare da nuna bambanci na siyasa ba. Kudirin farko dai ya sami gagarumin murnin jaya a can majalisar dattawa inda sanatoci 97 suka kada kudirin amincewa, biyu kuma suka ce ba su amince ba. Kudirin da majalisar wakilai ta amince da shi ya samu goyon bayan ‘yan majalisa 419, uku kuma ba su amince ba. Sannan ya haɗa da kakabawa ita Iran da makoriya ta arewa takunkumi da kuma takunkumin ladabtarwa da aka kakabawa ita Rasha ɗin ba su dalilai daban-daban.
Wani limami ɗan ƙasar Australia George Pell, ɗaya daga cikin manyan jami'an fadar Vatican kuma babban mashawarcin Papa Roma Francis, ya bayyana karan farko a wata kotun ƙasar Australia inda ake tuhumar sa da laifin fyaɗe. Limamin ɗan shekaru 76 bai ce komai ba a lokacin da aka gabatar da ƙarar a kotun da ke Melbourne yau Laraba, inda aka ba da ƙarfi kan tsarin shari'a. An tuhume shi da aikata laifukan fyaɗe da suka shafi mutane da dama a shekarun baya. Lauyan Pell Robert Richter ya shaida wa kotun cewa wanda yake karewa ba zai amsa laifukan da ake tuhumarsa da aikatawa ba, ko da yake ba a buƙatar yayi haka a zaman na yau. Pell, wanda yake matsayin jami'in wato kudin fadar Vatican tun shekara ta 2014, shine jami'in ɗarikar Katolika mafi girma da aka tuhuma da aikata laifin fyaɗe a jerin irin waɗannan abin fallasan da aka jima ana zargin limaman ɗarikar akai. Papa Roma Francis ya amince da ba Pell lokaci domin ya koma Australia ya kare kansa daga zargin, sai dai bai sauke Pell daga mukamin nasa ba. An jima ana zargin Pell da gaza ɗaukar mataki kan limamai da ake zargi da cin zarafin ƙananan yara ta fuskar fyaɗe a lokacin yana babban limamin Melbourne da kuma Sydney. Zai sake bayyana gaban kotun ranar 6 ga watan Oktoba.
To kuna shi labaran nan daga Washington a sashen Hausa murya Amurka. Yanzu dai an tabbatar da mutuwar mutane 17 sakamakon rushewar wasu gine-gine na gidajen kwana a Mumbai a ƙasar India. Masu aikin ceto sun gano ƙarin gawawwakin ne a baragwazan gine-ginen lokacin da suke neman waɗanda suka tsallake rijiya daga baya. Hukumomi sun ce za su gudanar da bincike a kan wannan lamarin, bayan da rahotannin suka bulla cewa ana yawa ginin wato da ke ƙauyen Ghatkopar Koskorima a lokacin da wannan al'amarin ya faru. Jiya Talata har yau akalla mutane 2 ne suka mutu lokacin da ɓangaren wani gini da ya shekara 100 ya rushe a birnin Kolkata da ke gabacin Indiya ɗin. Ana kuma fargaba cewa ya rutsa da mutane da dama. Rushewar gine-gine dai wato wata aba ce da ta zama kamar ruwan dare a can ƙasar ta Indiya, musamman da damina tsakanin watannin Yuni da Satumba. Yankun gida suna fakewa da rashin sa idon hukumomi wajen yin amfani da kayan aiki marasa inganci ko kuma su ƙara tsawon bene ba tare da izini ba.
Daga ƙarshe, shugaban Amurka Donald Trump ya ce yanzu rundunar sojan ƙasar ba za ta bari waɗanda suka sauya jinsin su na asali su yi aikin soja a kowane mataki ba, abin da ya sauya tsarin da gwamnatin tsohon shugaban ƙasa Barack Obama ta sanar bara. A jerin bayanai da ya yi ta hanyar sadarwar Twitter, Trump ya ce bayan na nemi shawarwarin jami'an soja da kuma ƙwararru na a fannin aikin soja, zan daina amincewa da waɗanda suka canza jinsin su su yi aiki a rundunar sojojin ƙasar. Ya rubuta cewa tilas ne rundunar sojojinmu ta mai da hankali kan samun gagarumin nasara, ba za a ɗora mata na wayar tsadar jinyar da masu canza jinsi suke jawo wa rundunar ba. Na gode, in ji shi.
To, mun kawo muku labaran duniyar nan ne daga sashen Hausa murya Amurka a Washington DC. To, madalla, to yanzu sai rahotanni, kuma za mu fara ne daga ƙasar Kamaru inda ‘yan ta’adda suka yi wani gari na arewa mai nisa sammako da hare-hare.
A garin Sajame da ke karamar hukumar Protocol a jihar Arewa mai nisa, gungumaran Boko Haram sun bude wuta a wani cajin ofis din na nomin kasar da ke garin na Sajame. Anda suka yi musayin wuta tsakanin su da maharan na Boko Haram. Maharan na Boko Haram din dai sun halaka na nomin kasar Jamhuriyar Kamaru guda biyu har kiyoma. Labaran da yake zuwa mana da sanyin safiyar nan ya nuna cewar maharan na Boko Haram sun shigo cikin garin ne da misalin ƙarfe 7:30 na yau din nan. A cikin wata mota da mababurin su guda biyu sun dauki tsawon wani lokaci suna taba ta kashi a tsakanin su da jandarmomin kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Nan ne da dakarun tsaron suka ga abin yafi karfin su, sai suka ari ta kare. Na tambayi wani dan garin na Sajeman wanda ya nemi in saka ya sunan sa domin matsalar tsaro.
Eh, maran Boko Haram sun shigo mana, sun rikita mana gari yanayin da bamu taba gani ba mu.
To da suka shigo nan ya suka yi sun bude wuta ne ta ko ina ko kuma ina ya abin ya wuce.
Eh, don shigowan sunan sun je charge office ɗin sandan gendarmerie. To anan ne da suka shigo suna ta iho suka bude mana wuta, suna ta kalimar shahada, suna ta kiran dai suna Allah, suna ta holo. Anan har suka yi kisan da za su yi kashin yin illa nan, har suka fita suka na iyo har suka dosin da za su tafi.
To sun jima suna wannan abin ne ko kuma?
Eh, sun jima suna wannan abin, sun dauki dai kaman hawa daya da wani abu, suna daga cikin wayannan abubuwan ne.
To ba ka wayan sandan janawamin taimako bane?
Eh, ba turo musu taimako da wuri ba, don a misalin sun gama abin da za su yi sun tafi. Tukun daga baya ne aka turo musu mataimaka.
Maharan Boko Haram dai suna kwarewa ne kasar ta Jamhuriyar Kamaru ta kan yawukinta da kasar tarayyar Najeriya. Har lokacin da nake hada rahoton nan dai na nemi jin ta bakin gwamnatin jihar Arewa mai nisa mijin Yau Bakari, amma abin ya kira. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaishe ka Awal, za mu je Niger in an jima kaɗan, amma bari mu gama da rahoton Salisu Shehu Ashaka kan yadda shugabannin addini a Najeriya ke marhaban da labarin da suka ji na cewa ai an maido da koyar da darussan Islam da Kiristanci a makarantu.
Sauya matsayi kan cire darussan addinin Musulunci da Krista a manhajar makarantun Najeriya ya jawo na'am ko jin daɗi daga shugabannin addinin ƙasar. Tun farko dai ma'aikatar ilimin ta kirkiro da wani darasi ne na wayar da kan 'yan ƙasa da ya laƙu makaratun addinin, suka zama ƙananan darussa a cikin babban darasi. Dama an yi hakan ne da tunanin kowane ɗalibi zai tsinci wani sashe na ilimin addinin ɗan uwansa. Imam Inuwa Muhammad shine mataimakin daraktan tsare-tsare na ma'aikatar ilimin.
Ai kaga bangaren Christianity su suka fara kuka akan cewar an ma cire su, an yage su da sauransu. Ba haka bane, abubuwan nan yana nan, amma tunda abin ya riga ya zo haka shikenan gwamnati ta yadda sai a je kowanne a cire. A yanzu Allah ya kawo mu lokaci na gwamnati wanda take sauraron koke-koken jama'a. Dan Kirista ne ije karanta Kiristanci, wanda yake dan Musulmi ne ije karanta Musulunci. Wannan duk ba na bane.
Gabanin wannan sauyin orafin da ya fito daga kungiyar Kiristoci ne ta Najeriya kan dake ganin ana so a soke ilimin addinin Kirista ne na CRK. Tunda a tsarin kananan darussan akwai koyon Larabci da Faransanci. Rabaran Musa Asaki shine sakataren kungiyar Kiristocin.
Kasan curriculum nan yadda aka yi shi, sai aka je aka dama mana lissafi abin da za a koya ma yara kanana, aka maida shi ba abin da ya kamata mu Krista muna so bane, har ma da inda ana cewa Yesu bai mutu ya tashi ba. To in ka dauki zancen mutuwa da tashin Yesu addinin Krista kuma babu. To musulmi kuma na sani in sun shiga nasu curriculum tunda an yi dama lissafi na Krista, na san an yi a wancan yadda an maida shi ya zo aka koya da yanda su koyar nasu addinin domin su suka san shi, don haka muna masu godiya.
Sheikh Abdullahi Balalo ya ce matakin ya yi daidai.
Na tuna can baya lokacin da muke makaranta muna haɗe da musulmai da wa'anda ba musulmai ba irin yankin da muka fito. Idan lokacin addini ya yi, wa'anda ba musulmai ba cikin ajin da muke za su fita su koma ɗaya ajin, su na ɗayan ajin musulmai su dawo ajin, sai ya zama wannan aji musulmai mun haɗu a koyar da mu addinin Musulunci. Can wancan aji malamin addinin Krista ya koyar da su duk abin da za a shigo da shi in ya saba wa addinin mu ya saba wa karantarwar addinin mu ba za mu amince da shi ba amma duk wani abu da zai taimaka don a samu zaman lafiya a ba da dama mu karantar da addinin mu to wannan muna maraba da shi ya dawo da karantar da addini a makaranta yayi daidai
da alamun wannan mataki zai kwantar da kurar muhawara kan ilimin addini a makarantun gwamnatin Najeriya Salih Shehu Ashaka murya Amurka Abuja Najeriya
amfanin ilimi aiki da shi gaskiya ce fatake yau sa'adu zungu ke kira da abu mai karsashi lafiya da juna zamanin rukun amana
a gaida Sali mai saro mi kake so kaga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yayi da ya sauka Najeriya Allah ya maido shi lafiya yau a shirin munadar muna so mu ba ku damu ku bayyana muna ra'ayinku me kuke son ganin shugaba Buhari ya aikata da zaran ya dawo waɗannan matakai ne kuke gani suke da muhimmanci ya dauka da saukar shi ga dandanan wasu
muna kira ga shugaba Muhammadu Buhari waɗannan mutanen a siyasance ya aje su
da ya dawo ya kafa koti ta wata uku ta alƙalai daban amma waɗannan alƙalan in su za su yi shara har abada ba zai taba samun yakacin hanci da rafa ba
idan shi Muhammadu Buhari ya ji baya iyawa yana da mutane da yawa wanda ya amince musu kuma mu ma ina jira mu amince musu kamar dan shi malaman Mandaura
to dandan wasu daga cikin rayuwar da zamu kawo muku a rahoton da zamu yi shimfiɗa da shi a shirin munadar kenan kafin ku muji me kuke so Buhari ya yi da ya dawo yanzu bari mu je jamhuriyar Niger inda ministan harkokin wajen wannan ƙasa Ibrahim Yakubu yake bayyana wakilin musulmin Muni Barma da musu game da rawar wasu ƙasashen waje wajen dagula al'amarin ƙasar Libya
in ka lura gaskiya ƙasashe da yawa suna da hannu ciki ƙasashe da yawa suna da sojoji ciki ƙasashe da yawa suna da tsarin su na daban duk wanda ka gani yawanci cikin su akwai tsarin shi na a boye wanda yake so yayi ko ya mamaye arzikin Libya ko ya mamaye ƙasar Libya ma dan ya samu ƙarfi a cikin siyasar duniya mu ba mu da wani abu bayan kanmu ba mu da wani abu gaban kanmu abin da ya dame mu abin da gurin mu guda ne mu Niger shine lahiya ta zo Libya dan ta tabbata ƙasar mu Niger da duk makwabtan da ke da kai na wannan ƙasa ta Libya
akwai wani abin da za ku yi a kungiyance wato kungiyar ku ta ƙasashe makwabtan Libya dan ganin cewa kasashen duniya sun fahimci lalle kuna nan har yanzu akan bakon ku idan ana so a sasanta harkokin kasar Libya dole ne a bar ƴan Libya su tafi da al'amura
gaba ɗaya kasashen Afirka suka ce wannan niyyar da ake ta wargaje gwamnatin Kadafi da ƙarfi da yaji ba da yardan mutane ba zai kawo mana matsalar ta huce wadda ƴan Libya suke ciki kuma wadda Afirka take ciki ai ba saurare mu ba suka je suka yi unhwani da bindigogi suka rushe wannan gwamnati aka rushe kasar Libya yana aka bar dubin dugogi suna yawo kasar Mali kasar Libya kasar Chad kasar Sudan duk inda ka sani wannan akwatin bindigogin kasar Libya ko ina yana ciki yana aka samu duk ƴan ta'addancin duniya suka ga mu suka maida Libya kasuwar ƴan ta'adda
tattaunawar ya kake ganin za ta iya yin tasiri idan aka yi la'akari da cewa abin ya zo ne a wani lokacin da kotun ƙasa da ƙasa wato da kira CPE ko ICC ta nuna buƙatar tafke ɗaya daga cikin ƴaƴan Muammar Gaddafi
gaskiya abin da yake wajibi abin da yake da unhwani a ƙasar Libya shine taimaka a samu zaman lafiya ba wani aje a tafke wani aje a kamo wani ba a'a kamar mu Niger abin da yake gaban mu shine na farko a yaki da ƴan ta'addanci wannan bangare bangare da ba su da iyaka da suke da bindigogin da ba su da iyaka muka ce a yaki da su a ce ƙasar Libya tana da sojojin ƙasa na musamman wanda kowa yarda da su na biyu a aza gwamnatin da kowa yarda da shi kuma in aka ce gwamnatin da kowa yarda da shi shine ka a keɓe kowa ka a hudda kowa muna kira mu ce Libya nan fa akwai mutanen Kadafi akwai mutanen da suka kada Kadafi ita ce Libya ba a cewa wanda suka ci nasara aka kada Kadafi suka tsike da Libya in aka yi haka nan abin bai ba da nasara ai yanzu ga shekara biyar an gwada haka nan bai yi ba ko
madala wannan hira ce da Sulmu Muni Barma ya mana da ministan harkokin wajen Niger Ibrahim Yakuba nan fa safiya ce karfe 11 da minti 18 na safiya din ga shirin na gaba na
imma ba ta garago.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da masu sauraro ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da muke tattaunawa da Alhaji Salim Mun wanda ake lakabin dan Agades. A shirin mu da gabata mun tsaya ne inda Alhaji Salim ke faɗa muna cewa abincin gida da na da saukin samu ciki ko har da hura. Yau anan zamu dora. Na ce ko kuna samun gero ko dawa nan ne, nace to ni ba
da da inda yake alage za ka ma in mai yaji kake so a kayan mara yaji a kawo maka
daga gida kuma ana samu kowane lokaci
ko da wani lokaci kai order a kawo ko da wani lokaci kai order ita mai hura sai kan kaje an hada komi
to shi kadai na san zai yi wahala amma nan ina san dai maganin tuwo nan ma Washington muna samun tuwo
a Washington akwai tun daga sanan Afirka da yawa ga sanan abinci iri iri nan ma muna da su akwai ɗan Niger ma masu restaurant nan masu kyau restaurant din su wanda Nasaru ma su da zuwa su ci abinci
Nasaru na zuwa ci abinci
barai ko wallahi wanda suka saba ci abincin nan na wurin nan suna zuwa da kyau Amerika suna siya akwai ta ko Allah ya kawo ka in ka tambaya wata ya ta ake ce mata Mari sunanta insha Allah kazo za a maka zubi mai kyau sai ka ce lalle babanki ya ba ni labarin wanga abinci
to me kake so ga masu ware gida wanda kila ni ban tambaye ka
ba abinda nake so a ga ma duka ƴan uwa da abukan arziki na dare to kan ubangiji Allah kara mu san sunan mu gaba daya ya zamana yau in ka so dan uwanka da alheri yahi komi yahi ka so shi da mugunta duk abubuwan da muke fata mu roka mu kasashen mu Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma ya ba mu damana mai albarka
to amin summa amin ma
kuma Allah sa magabatan mu su yi adalci game da talakawan su abinda muke fata kuma Allah kara mu lafiya da wadata baki daya kara mu zaman lafiya duka kasashen mu ya ba mu kwanciyar hankali kaga ada da muke jin wani abubuwa amma yanzu da kaga yanzu hankali kwance mun fara jin dama kuma kullum muna addu'a
to yayi kyau yanzu
saboda mu yanzu mun zama da baki ne a Afirka yanzu in muka zo sai an mu jagora
sai ka tuna min da wani abu kuma yanzu nan da kai maganar shugabanni ya kika shugabanci anan in ka duba yadda ake shugabanci a gida
to Alhaji kaga ni garin gada nake ban ma san inda gwamna ba kuma kullum ina bi kofar burin shi ban ma san gwamna garin gaba ko mayo dan garin gaba ban san su ba
haba kuma ba ruwanka da su
to aikin su daban nau daban kuma ni ba ni da wani matsayin da zan je wurin su ka gani in ingansu ne su za su ba da matsayina su gaida na talakan su ne babu wani dauka kai babu komi ba wanda za ya tare ka ko ya dauko abu yana bugunka ko ana bugunka ko a zo a tattare hanya
a ce gwamna zai wuce
gwamna za ya wuce nan ko gwamna na wuce ba ka san ko ya da ba wani wanda zai tare ka ya bata ya hana ka kace abinci dan gwamna za ya wuce nan
ya ka nan gonan ka da gonan shi shine doka ka bi doka
eh
nace gonan ka ko kuma gonan shi shine ka bi doka kawai shikenan
ka bi doka ba tunda in gaga gwamna iyaka ka tsaya ya wuce shikenan amma ni har su ko ga wuce ma ni ban taba gan wani kuma kullun ina bi kofar burin shi ban taba gani ba yalla na ganshi ko so bi ga TV
ko a TV ma sai so bi kila
to ka gani
ba ruwan
kuma da fatan kasashen mu Allah sa shugabannin mu su ma Allah ya sa su zankai koyan irin wannan wata rana sai gani in ana yau da gobe sai ga komai ya canza insha Allah
to Allah ya sa su canza
kuma ina ma baba Bahar addu'a Allah ya bashi lafiya ya maido shi cikin iyalin shi lafiya
to amin summa amin ma
Allah kara mai lafiya Allah kara mai lafiya mun gode kuma abubuwan da muka gani muka ji kuma yanzu muna jin alheri sai mu kara bishi addu'a ga yanda zaman lafiya ya samu ai duk da kake ji mutane na tunanin kudi aikin banza da sa'a da babu zaman lafiya yau ka ji an ce bomb ya tashi Kano yau Maiduguri ko hankalin shi a tashi amma yanzu ka gani alhamdulillah Allah ya kara mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya ba kasashen mu kwanciyar hankali
amin summa amin to mun gode
mun gode mallam Ibrahim
to masu aure yanzu Amadu Bakon namu Alhaji Salim Mun wanda ake lakabi da dan Agadez dan asalin jamhuriyar Niger mazauni Pennsylvania da Julie Gresham da ta zai sautin shirin ni Ladan Ibrahim ake cewa sai wani sati cikin ikon Allah a ji mu da wani sabon bako
Riga da busa shi ta kere gayin jifulani Riga babu busa shi Riga babu busa shi dajin Allah Lale Nare na kiba Muhammadu inni shi ta kasawa
nare na kiba muhammadu inni shi takasawa kai bari
kuma da lagada ladan kuna jin shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC kada ku manta da dare zamu ba ku dama ku gaya mana ra'ayinku akan me kuke so shugaba Buhari yayi na farko da zaren ya dawo Najeriya ga wasu ra'ayoyi na email da muka samu akan wasu batutuwan daban
Sakonmu na farko a yau yace kai hari da kungiyar Boko Haram ta yi a kamfanin hakar man fetur da jami'an JTF abin takeici ne ganin yadda sojojin Najeriya ke ikirarin sun ci galabar yaki da Boko Haram da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen kungiyar Boko Haram a Najeriya da ma fadin Afirka baki daya sako daga Fatima Garba na Kwalo a Jaura da kuma Layyazatu Umar Forever Gashuwa sai wannan sakon yace ɗan uwana matasa babban abin bukata fa shine a samu adalin shugaba duk tarin shekarunsa ko kankanta shekarunsa kada mu ce lallai sai matashi ne zai gyara mana kasar mu ina fatan kun fahimce ni sakon Nasir Kainuwa Hadeja sai kuma wannan sakon yace muna yabawa ƴan majalisun dokokin Najeriya bisa amincewa da kudirin dokar kafa hukumar Nigerian Peace Corps hakika wannan amincewa da ƴan majalisun suka yi muna iya cewa faduwa ce ta zo daidai da zama musamman idan aka yi la'akari da dubban matasa da za su samu aiki a ƙarƙashin wannan sabuwar hukuma da fatan bangaren zartazuwa ba zai yi wani jinkiri ba wajen rattaba dokar hannu domin hukumar ta so mu aiki sako daga Muhammad Salihu Kauran na Moda Zamfara sako na gaba kuwa yace assalamu alaikum biyoyi Hausa muna kira ga ƴan majalisun Najeriya da kada ku saka san zuciya game da kada ƙuri'ar da za ku yi na gyare-gyaren kundin tsarin mulki akan shugabancin da baiwa kananan hukumomi cin gashin kansu da sauransu domin kowa yayi da kyau zai ga da kyau sako daga Alhaji Mele Yusuf Ari jihar Yobe Sako na gaba kuwa ya zo ne daga hannun Isa Lawar Girgir dan masanin girgir jihar Yobe Najeriya yace salam biyo wai Hausa ku bani dama in jinjina wa gwamnatin jihar Borno kan fara gina ganuwar jami'ar Maiduguri domin hana ƴan kunar bakin wake kutsawa cikin jami'ar
to madalla dan zubar mai da kurin gares ta ba ku labarin ma takeici
a bayan da ƴan jam'iyyar wato majalisar dattijai na jam'iyyar Republican suka kada kuri'ar fara muhawara kan yunkurin soke dokar fitaccen tsarin kula da lafiya na inshorar shugaban kasa Barack Obama majalisar ta kasa amincewa da wani kuduri da zai bada damar cimma wannan gurin jiya talata ƴan majalisar suka kada kuri'a inda 43 suka goyi baya 57 kuma suka ki amincewa da kudirin da shugaban masu rinjaye Mitch McConnell ya gabatar na kawo ƙarshen faɗaɗa tallafin kiwon lafiya da ake ba marasa galihu da zaftare tallafin da ake ba masu ƙaramin ƙarfi domin biyan kuɗin inshora na ƙashin kansu da kuma kawar da harajin da ake yi wa waɗanda ba su sayi inshora kula da lafiyarsu ba. Mataimakin ministan harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar Rasha Sergey Rykov ya ce mai yiwuwa ne Moscow ta rama matakin da Amurka ta ɗauka na ƙaƙaba mata waɗansu jerin sababbin takunkumi a matsayin ladabtarwa sabili da shishigin da Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar bara ƴan jam'iyyar wakilan Amurka sun amince da ƙudurin jiya talata wanda kuma ya faɗaɗa sa idon majalisa kan shugaba wato ikon shugaba Donald Trump na janye takunkumin bisa ga cewar kafar watsa labaran ƙasar Rasha Rykov yayi gargadi da cewa sababbin takunkumin za su gurguntar da damar inganta dangantaka tsakanin Moscow da Washington ya kuma ce Rasha ta gargadi gwamnatin Trump a lokutan baya cewa za ta mai da martani idan ƴan majalisa suka dauki wannan matakin wani limami dan ƙasar Australia George Pell ɗaya daga cikin manyan jami'an fadar Vatican kuma babban mashawarcin Papa Roma Francis ya bayyana karan farko a gaban kotun ƙasa Australia inda ake tuhumar sa da laifin fyaɗe
to ga shekki grace jama'a abin da ya sauka kenan a wannan lokaci sai mun da muku can da dare da misalin ƙarfe 9:30 kenan lokacin da muke fatar da muku da wasu sabon rahotanni kada kuma ku manta za mu tsamaye jin ra'ayinku akan me kuke so Buhari yayi in Allah mai doshi Najeriya gida lafiya mana wanne ne matakin farko da kake son kaga ya dauka akan sha'anin mulkin sa. A madadin duka ma'annan sashen Hausa mura Amurkan da muke danuwa zuwa karfe 11:30 na safe musamman ita Grace da Julie da dukkan injiniyoyin mu Ali Mustafa Sakwata ne a Washington. Ga tawagar yau da gobe nan za ta shigo yanzu nan a jira su.